Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya mayar da hankali ne akan yadda kungiyar Super Eagle ke ƙara nuna gazawarta tare da neman mafita da kuma duba yadda za a iya samar mata da wata sabuwar hanya mai ɓullewa. Yanzu dai ta tabbata. Kungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya Super Eagle ba za ta taka leda a gasar cin kofin duniya na wannan shekarar da za a gudanar a ƙasar Qatar ba. Hakan ya biyo bayan rashin nasarar da ta yi ne a karawarta da ƙasar Ghana. Ko da yake dama dai da dama cikin masu kallon wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya ba su sa ran cewa Najeriyar za ta iya taɓuka wani abin a zuwa gani ba. Ko mecece babban matsalar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya? A ina gizo yake sakar ne?
Duk laifin nan daga farko har zuwa ƙarshe akan NFF, mutane masu gudanar mana da ƙwallon Najeriya su ne ainihin problem din.
So mun tabin tattaunawar mu da wani tsohon dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Super Eagle, kuma ɗaya daga cikin gwarzayen da suka shigar da Najeriya tarihi a nasarar da suka yi a wasan Olympic na Atlanta a ƙasar Amurka a shekarar 1996. Za ku yi cikakkiyar hirar tamu da shi. Haka kuma, muna tafa da bayanin mai sharhi akan ƙwallon ƙafa game da abin da ya kamata a yi idan ana son gyara asalin bugun tamular wannan ƙungiya da ke ci gaba da jin jiki a 'yan shekarun nan a fagen wasa. Kun ji somin tabin hirar mu da wani tsohon ɗan wasan ƙungiyar Super Eagle, ya ziga cikakkiyar tattaunawar tamu. Mun faro ne da duba yadda kungiyar ƙwallon ƙafar ta Najeriya take a can baya da kuma dalilan da suka taɓarɓarar mata da al'amuranta a yanzu. Da kusan koyaushe takan gaza share hawayen dubban magoya bayanta. Tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar ya fara ne da bayyana mana sunan shi.
Sunana Emmanuel Babayaro, kuma na buga ma Najeriya daga under 17 har under 20 har under 23 har Super Eagles daga lokacin 1992 har 2000, mu ne muka ciyo gol a 1996 Olympics a Atlanta, USA. To ai abu ɗaya ne, akwai abu ɗaya da za ka sani game da wannan lokacin. Wannan lokacin dukkanmu gabake ɗayanmu da muke buga ma Najeriya, mun taso daga nan gida. Duk daga league ɗin Najeriya, daga Nigerian National League dukkanmu muka taso. To tun kafin ma mu haɗu a national team na Najeriya, mun riga ma mun san juna. Ka gane kuma. Dukkanmu product ne na duk academy, kage kamar ni na taso daga Highlanders a Kaduna, a Mokachi daga KKG a Kaduna, su Garba Lawal da su Tijjani Babangida daga Ade, daga team ɗin Ade duk suka taso. Haka ma sauran abokanin namu duk kowa ya taso daga academy. So already muna da wannan kishin ƙasa, kishin inda muka fito, kishin iyayenmu, kishin abubuwa da yake gudana a ƙasarmu da yadda mutane mu suka ɗauki ƙwallo. So duk wannan kishin yana jikin mu tun kafin mu hallar a nan national team, ka gane ku? To shi yasa muka shiga wasan zamu buga mana a waje fa zamu yi mu fada, amma muna shigan cikin filin nan fa zamu yi wasa. Wato sai dai fa a mutu, tunda dai mun riga mun san mahimmancin wannan wasan ga mutanen ƙasarmu. To kaga abun kenan, kowane national team, kowane football federation a gabaki ɗaya a duniyan, da abun da suke alfahari da shi ne academy ɗinsu na gida da kuma league ɗinsu a gida. Da shi aka kwatanta su. To amma ka ga yanzu kuma problem, yanzu duk abubuwan nan duk babu. Yanzu an ji an kwaso duk inda aka samu yaro a ce ba ma ubansa ba, ba iyayensa ba, sai a samu ma sai ka ga cewa jininsa ma na Najeriya, ko maybe 10% ne ko 5% ne jininsa na Najeriya, za a ɗauko shi ya zai buga ma Najeriya.
Wato ba ma kashin ɗan Najeriya ba ne ma.
Sai a kwaso su zo su buga. Ai inda ka gansu a fili, ai shi yasa za ka ga in ka duba babu wannan dagantaka tsakaninsu, saboda ba su ma san juna ba. An kawo mutane ba sanin juna ba su kai ba, ba komai ba, an kawo su ba sun gama wasa ba. Ai na ga kowa na ta complain wai ga shi na za a ci mu a wasa, amma suna ta wasa babu wani gaggawa, babu. Na ce ma wani, na ce na za su yi gaggawa, ba sun san cewa suna gamawa ma za su koma duk ƙasashensu. amma duk laifin nan komai daga farko har zuwa ƙarshe akan NFF mutane masu gudanar mana da ƙwallon Najeriya a destiny su ne ainihin problem din saboda mun zo mun samu president na NFF gashi na shine komai da komai na NFF shine matiska duk yaran da suke zuwa kam shi yake ce ma coach ga yaro nan ka zabe shi wannan ka zabe shi wannan an kawo shi ba coaches suke zuwa suna kawowa players ba komai shine kuma duk kun sha wahala wannan aikin an kuka hadu akwai yanda za ku yi ku hadu ku zo ku yi jelin tsakanin ku saboda kun riga kun san juna tun da ai sai sana fara da gudanar da giya maka cewa ai yawanci mu duka mu din nan da muka zo muka yi olympic nan mun riga mun san juna tun ba yau ba to muka zo muka hadu a national team baya mana wahala mu zo mu zama da saboda ina ganka sai a kai mutum ina ba kai lokacin nan da muka zo Kano muka yi wasa ba ai kai ne ba kai kamun gula ba kaga daga nan an fara taki
akwai dangantaka da wasa ya shiga tsakani
exactly kaga ne ko let me tell you kaga lokacin da muka je olympics wannan ma da muka buga ma a olympics din ba coach din ya koya mana ba bari ma in gaya maka wallahi saboda shi da ya zo sai kikiro mana sabon salo ya kawo wani sabon abun nan pattern da baki daya da yake son mu dinga bugawa muyi match da USA friendly match ka for olympics din duk mun kasa cin su kuma mun sha wahala wannan matches din muka je muka yi meeting gaya maka kowa da kowa muka shiga meeting haka aka kira shi a meeting muka nuna muka ce kai ai kaga muka ci waye duniya suka san cewa coach da ai kai ne coach din mu ne muna ga maka muka buga yanda kake son mu buga wallahi ba za mu ci kowa ba haka za mu zo mu koma mu kuma ba mu so mu koma haka Najeriya za su kashe mu haka yayin yadda kuma kaga haka muka buga kuma muka samu nasaran mu da yardan Allah da ikon sa
to a wancan lokacin an ce wai saboda dukan ku kusan kuna buga wasa tare kun san juna saboda haka kuna dan iya fahimtar yaran juna an ce har ku dan riga amfani da Hausa kamar sakamin nan jefa mu ita can gaskiya ne ko kuma labari ne
a gaskiya ne mana baka ji da bai me yasa na fara ai kinka go back to me na fara ga muka dukkan mu mun fara daga grassroots ne na Najeriya kaga so mun riga mun saba da juna ai ni asali na Inyamuri ne amma ni kuma yanzu har ya hargo ba mutane sun sani akan ni Bahaushe ne saboda ni a Kaduna aka haife ni aka rene ni kaje Kano Pillars bari ga maka wani kaje Kano Pillars kaje kai wasa kaga ne Kano Pillars da ainihin arewa ne ainihin cikakken arewa ne Kano Pillars amma za ka yi mamakin Kano Pillars suna wasa wallahi sai da ka ji ana nyamuran cikin fili Allah wallahi nike ga maka
Emmanuel Babayaro kenan tsohon dan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagle Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafin mu na aminiya.dailytrust.com ko a shafin mu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma tatira.com/aminiyatrust Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Apple Podcast ko Buzzsprout da Spotify ko kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Kunji Emmanuel Babayaro tsohon dan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagle ya bayyana mana yadda wancan lokacin suke gudanar da wasa domin jin yadda wannan kungiya za ta farfado da martabar ta ta hanyar zurawa duk wata kungiyar kwallon kafa da ta yi arangama da ita mun tuntubi wani mai sharhi akan kwallon kafa shi ma dai ya fara ne da fada sunan shi
sunana Siraju na iya kududdufawa daga jihar Kanan Dabo kuma mai sharhi da fashin baki akan abin da ya shafi harkar wasanni gaba ɗaya da ake da su kala-kala har ɗaiɗaiɗai guda 48 a faɗin duniya. To a zira kwallo a zare ba a ce shi yake da takamaiman wai a ce sai kungiya ta yi ba wannan ya samo asali ne saboda kamar su kungiyar kwallon kafan ta Super Eagles kusan akwai abu ɗaya da aka samu bambanci da 'yan wasan da na yanzu. 'Yan wasan da a lokacin su shine kusan burinsu shine ya za a yi kasar kuma waye jefa kwallo kasar a ce ita ce ta samu madogara ko a ce nasara ba sai su lalle kwallaye da yawa wai sun shiga zare a'a abin da ake so shine ko da an jefa kwallo a raya ta a maintaining dinta har a ce an kai ga gaci an je ga nasara. Inda na san misali abin da ya fara kan wasan Ghana da Najeriya a jiya. Najeriya da Ghana sun yi buga kwallo gida da waje kuma an ba manta ba wasan ne na hamayya da ake kira da Jollof Derby, wato wasan hamayya na abincin da ake kira Jollof. Ghana ba ciwa suke a wajen Najeriya fa da dadi. In ba ka manta ba zan iya cewa a irin wannan watan na Maris Najeriya da Ghana sun buga wasa daidai har guda shida a cikin mabambantan shekaru wanda a dukkanin watan nan na Maris a wasan shidan nan da aka yi Najeriya ta samu nasara akan Ghana sau daya amma duka kunnan doki yake yi to kaga jiya kwallon da aka jefa Najeriya a gidan da aka yi daidai ita ce ta cire ta babban abin alhakin anan shine tabbas Najeriya za iya cewa me yasa ba sa iya zara kwallo a wannan kadamin misali har yanzu ba a taba samun dan wasan Najeriya wanda ya tarar da tarihin dan wasan Super Eagles Rashid Yakine wanda jefa kwallo ba ya jefa kwallo wajen 37 a tarihi sama da 30 ya jefa to babban matsalar da yasa ba sa jefa kwallo shine mafi yawa ana sa musu kudi ko a ce wani abu ko wani dan wasan ya ce lalle shi ya kamata ya ci kwallo in kwallo ta zo kowa ce ake in ba manta ba gasaccin kofin nahiyar Afirka da Najeriya ta fara lacewa a shekara ta 1994 duka wasa 16 aka buga a duka kofin kuma duka kwallon 30 ba ta fi da wani abu aka jefa ba wanda Najeriya ma a rukuni ta jefa kwallo guda hudu ne an jefa mata kwallo daya sai ta fito wasan da ake kira quarter final ta ci kwallo 3-1 wanda dai a ƙarshe Najeriya ta zaman zakara to kaga me anan shine Najeriya wajen san zira kwallo kishin cire kwallon za a sa wa ƴan wasan gaba daya ba kamar a sa musu kudi a ce wai in wani ya jefa yana da kudi kaza ba a amma kudi aka sa musu duka na Najeriya ne ƴan wasan da ba a sa musu kudi abinda ke kitsa musu kishin kwallon kafan a ransu inda misali ƴan wasan Najeriya wasan da aka buga ai ba wai rashin masu jefa kwallo bane ba a'a me horawan ne yake da matsala bai da gogewa gaba daya bai da gogewa tunda ake daukan sa bai taba fitar da Najeriya a tarihi bai yana da mummunan tarihi a shi mai horawa Austin Egovon kuma akwai alhakin shi general da aka sallame shi domin da general ne ba makawa sai Najeriya sun jefa kwallo Najeriya suna da zaratan ƴan wasan da ba wanda ba su iya karawa da shi ba a duniyar kwallon kafa amma akwai dan san zuciya da ya shigo cikin wasan kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles akwai ƴan wasan da a kungiyoyin su wallahi duk wasan sai sun jira kwallo misali ka dauki Sadiq Umar ya buga kungiyar kwallon kafa ta Almeria wasa na kasar Andalus to da suna ba La Liga suke buga suna shegunda amma duk wasa sai ya jefa kwallo ko ya taimaka an ci ka dauki dan wasa Victor Osimhen ya buga wasan sa kungiyar kwallon kafa ta Napoli da kungiyar na kasar Italia yayi duk abin da zai yi ajiya wajen jira kwallon amma kwallon ta gagara abin da sai ake san Najeriya su dinga jira kwallo amsar anan shine ya kamata a ce duk abin da za a hada a shigo da wanda suka taba Super Eagles bauta a shigo da cikin takalmin kalkaro na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles misali ƴan wasa irin su Jeje Okocha irin su Daniel Amokachi irin su ga sunan barkatai su kanunu wanko duka a tattaro su Finidi George a zo a zauna a teburin shawara su suka yi baya a shekarun baya kuma a yanzu za su bada shawarar ga yadda ya kamata sai hada da dabarun zamani amma a wasu an kyale su a can gefe ba a kula da su kuma alhalin su suka san kan diyar da kan abubuwa abin nan sannan kuma a ce a mahukuntan da suke a Super Eagles a daina mutum ya daina ka dan wasa ya ce dole sai an sashi dan gidan wani ne ko wani ne ya turo shi a daina wannan wancan dan wasan abin da ke nufi in aka sawo su aka sa su za su sa musu kishin irin yadda za su zuba kwallo a zari misali in ka dauki kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Andalus kungiyar kwallon kafa ce wadda take tara tsofaffin ƴan wasan ta kuma suna da wasu irin legend people a gefe da suke ba su shawara ce in za ku yi kaza za ku yi kaza musamman a gasar zakarin kwallon kafa ta nahiyar turai waɗannan mutanen in za su buga maka gasar zakarin kwallon kafa ta nahiyar turai akwai masu sa daki su musu lacca hudu bad da ake musu ta team din kuma kowa saka kama sai sun dake shi hudu ba ce sosai ake musu tun spirit ne irin na da kungiyar haka ya kamata ya dinga kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles domin kuwa abin kunya ya kai abin kunya a ce Najeriya babu su a gatar duk da sun yi kokari ta wani bangaren za ka yi ba musu rabon da su rasa zuwa gasaccin kofin duniya tun shekara ta 2006 da suka rasa amma shekara ta 2010 sun je da aka yi a South Africa shekara ta 2014 da aka yi a ƙasar Brazil sun halatta shekara ta 2018 da aka yi a ƙasar Russia nan ma sun halatta a tarihi sun halarci gasar sau shida a cikin sau shidan nan sun fito daga rukuni a shekaru a mabambantan kofi da aka buga guda uku shekara ta 1994 da suka fara zuwa gasar a tarihi sun fito daga rukuni sun kai wasan zagaye na 16 a shekara ta 2014 ma sun yi shekara ta 1998 da aka yi a ƙasar Faransa nan ma sun yi sun yi abin bajinta an gani to kawai dai abin da za a gyara shine a wargaza ta kanin kalkuru na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles a kawo wasu sannan a cire san duciya a jira kawo wani a ce sai an yi da shi inda misali Sadiq Umar din nan a jiya kamata a ce tun farko da shi tun da yake buga wasa a Najeriya ba a taɓa sa shi a fesa ba
Siraj na iya Idris Kudatafawa kenan wani mai sharhi akan ƙwallon ƙafa a Najeriya To masu sauraro da wannan bayani na Siraj shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya